Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne da Maryam Dauda tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake haduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 7 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba, a yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararren ma'aikatan jirgin sama da Rasha ta yi a lokacin da take mamayar Ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar zai fara ziyara a birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta maida hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Yayin da masu kada kuri'a za su nufi rumfunan zabe gobe Talata a nan Amurka, ta yi wa masu masana'antun na'urorin kada kuri'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa 'yan asalin Afirka da dama ne suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi na Amurka da za a yi gobe Talata.
What I encourage, I tell people, it's not really always about the party. It's really about the issues.
Abinda nake karfafawa, nake gaya wa mutane shine ba magana jam'iyya bace, magana ce ta abinda ya tsone wa al'umma ido.
Taron Afirka da aka yi akan kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Gambia ya yaba wa Jamhuriyar Niger akan yadda take taka rawa wurin kare haƙoƙin dan adam.
Commission African wadda take dauke da mutum 11 wanda kuma shugabannin kasashe ne suka zabe suka dora su wannan gurin, su suka yaba suka ce Niger tana cikin Afrika kasashe na fari wanda suke kare haƙƙin adam.
A cikin shirin za ku ji wani rahoto da muke dauke da shi akan tallafi da gwamnatin tarayyar Najeriya take baiwa waɗanda ambaliya ta rutsa da su. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da baban gida Jibrin zai gabatar. Kana za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararren ma'aikatan jirgin sama da Rasha ta yi a lokacin da take mamayar Ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama ta yi saboda rashin bada horo mai kyau ga jama'an. Birtaniya ta ce ƙarfin Rasha na kai hare-hare ta sama ba lalle ya canza ba nan da watanni masu zuwa, a cewar wani sako da kasar ta rubuta a Twitter. Ta yi asarar jiragen saman da Rasha ta yi ya shafi ƙarfin kera sabbin jiragen samanta sosai lokacin da ake bukata don horar da ƙwararren matukan jirgin sama, ya ƙara rage damar Rasha na sake farfado da ƙarfinta wajen yaƙi ta sama. A jiya Lahadi, mazauna birnin Kherson sun kasance babu wutar lantarki da ruwa, yayin da jami'an da Rasha ta sanya a birnin suka zargi Ukraine da yin zagon ƙasa ba tare da bada wata hujja ba. Jami'an da ke samun goyon bayan Kremlin sun ce wani hari da Ukraine ta kai ya lalata manyan na'urorin lantarki guda uku. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar zai fara ziyara a birnin Moscow a yau domin yin tattaunawa da ake sa ran za ta maida hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na India, inda zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov da mataimakin Prime Ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu Denis Manturov, ita ce ta farko da wani babban jami'in India zai kai Rasha tun bayan da Moscow ta fara mamayar Ukraine a watan Fabrairu. Manazarta sun ce yayin da aka fi mayar da hankali akan matakin India mara tsauri game da mamayar Rasha a Ukraine da kuma ci gaba da sayan mai da kwal ɗin Moscow mai arha daidai da takunkumin da kasashen yammacin duniya suka kakaba mata, ita kuma New Delhi tana amfani da ƙarfin ikonta bisa ga daɗaɗɗiyar alaƙarta da Moscow don jaddada buƙatar kawo ƙarshen tashin hankalin. Gabanin ziyarar da zai fara yau Litinin, kakakin ma'aikatar harkokin wajen India Arindam Bagchi ya faɗawa manema labarai cewa a koda yaushe India tana jaddada buƙatar komawa hanyar diplomasiyya da tattaunawa don warware rikici. na tabbata cewa lalle ministan harkokin wajen kasar zai saki nana ta hakan, a cewar sa a ranar Alhamis. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gobe Amurkawa da basu riga sun kada kuri'a ba za su dunguma rumfunan zaɓe domin zaɓen rabin wa'adi, wanda a wannan karon aka sami 'yan asalin Afirka da dama wanda suka tsaya takara. Alheri Grace Abdu ta rawaito cewa akwai 'yan Najeriya da dama da suka tsaya takarar a wannan zaɓen. Ga dai ci gaban rahotonta.
Carol Kazim, wata 'yan asalin Najeriya tana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsaya takara a zaɓen rabin wa'adi, wadda ta doke ɗan majalisa Brian Kirkland a zaben share fage, dan majalisar da ke rike da kujerar da ya gada daga kawunsa a shekara ta 2016 bayan kawun ya rike kujerar na tsawon sama da shekaru 20.
This is my first time running for a public office. Definitely more.
Wannan ce tsayawa ta takara karan farko. A gaskiya yaƙin neman zaben yayi wuya, ba kamar yadda na zata da farko ba, domin kujerar majalisar jiha nake nema, kuma mazaɓar tana da faɗi. Inda za mu riƙa shiga mu yi yaƙin neman zaɓe yana da yawa. Da yake wannan ce takarata ta farko, na fuskanci ƙalubalen yadda zan haɗa kan magoya bayana su yi min aiki, da yadda zan tara kuɗin yaƙin neman zaɓe, da yadda za mu zazzaga mu zaburar da jama'a su fita kada kuri'a. Domin ina takara ne da ɗan takarar da ya shafe sama da shekaru 40 a siyasa, na kuma yi takarar share fage da wanda iyalansu suka yi kaka gida a siyasar jihar, da ake zaton babu wanda zai iya buga kirji ya yi takara da su. Na kuma sami nasara, na kada su domin mutane sun gaji da gafara sa. Ina buƙatar kawai in nuna cewa zan iya, in nuna abin da zan yi. Mun gaji da cika baki, ba mu ganin ana yi wa al'umma aiki a zahiri. Abin da ya sa na tsaya takara kenan, sai dai kuma dole ne in nuna masu kada kuri'a inda na sa gaba, in kuma nuna musu cewa lalle zan iya. A nasa bayanin, Segun Adeyina, ɗan takarar majalisar wakilai a jihar Joja, ɗaya daga cikin 'yan Najeriya biyar da suka tsaya takara zuwa majalisar wakilai ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, ya bayyana cewa yana da kyau a samu wakilci a dukkan jam'iyyu.
What I encourage and tell people is not really always about the party. It's really about the issues.
Abinda nake karfafawa nake ga yawa mutane shine ba magana jam'iyya bace, magana ce ta abinda ya tsone wa al'umma ido. Sabili da haka, muna buƙatar wakilci a kowanne bangare. Bai kamata a ce domin ina bakin fata ni dan jam'iyyar Democrat bane, ko kuma ni dan jam'iyyar Republican ne domin ina bature ba, kamar yadda aka cika ganin mutane suna dauka. Amma a ƙarshe duka, magana ce ta abinda yake sosawa al'umma rai. Domin a kowane mataki ko kuma matsayi aka zaɓe ka, kana wakilcin al'umma ne. Ido Omeri, wata matashiya da ke takarar majalisa a birnin Dallas, ta bayyana cewa lokaci ya yi da mata za su shiga siyasa su ba da gudunmuwarsu ga ci gaban al'umma, da kuma ganin an samu inganci a ɓangarorin da ke ɗaukar hankulansu.
We have to step up and represent ourselves, and at times when we feel that people aren't listening to us or the things that we need are being pushed to the back burner.
Tilas ne mu fita mu wakilci kanmu a lokacin da muke ganin mutane ba sa sauraron mu ko ana watsi da buƙatunmu. Idan muka ga haka na faruwa, dalilin shine domin babu mata da yawa a wuraren da ake yanke shawarwari. Tilas ne mu nemi hanyar shiga waɗannan wurare domin a dama da mu. Banda 'yan Najeriya, akwai 'yan asalin ƙasashen Afirka da dama da suka tsaya takara a zaben rabin wa'adi da za a gudanar gobe a duk faɗin Amurka. Zaben da yake da muhimmanci a siyasa Amurka, inda jam'iyyun siyasar ƙasar suke nuna ƙwarjininsu ko kuma karɓuwa ta wajen yawan kujerun da za su lashe a majalisar dokokin ƙasar. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.
A gaida Alheri Grace Abdu da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da kuma Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin Koriya ta Arewa ta faɗi cewa makamai masu linzamin da ta harba na baya-bayan nan shiri ne na kai har-hare akan Koriya ta Kudu da Amurka, yayin da ƙasashen biyu suka yi wani gagarumin atisayen yaƙi. Yayin da kuma Koriya ta Kudu ta ce ta gano wasu sassan makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta harba a kusa da gabar tekunta. A makon da ya gabata, Koriya ta Arewa ta yi gwajin harba makamai masu linzami da yawa, ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango da ɗaruruwan makaman artillery da aka harba a cikin teku a daidai lokacin da Koriya ta Kudu da Amurka suka gudanar da gagarumin atisayen jiragen saman yaki na kwanaki 6 wanda aka kammala a ranar Asabar din da ta gabata. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ta ce atisayen da aka yi wa lakabi da Vigilant Storm tsokana ce a fili da nufin ƙara rurrutu wutar rikicin. Rundunar sojan Koriya ta Arewa ta ce ta gudanar da ayyukan harba makaman ne a matsayin kwatankwacin kai hare-hare kan sansanonin jiragen sama da kuma wani babban birni a Koriya ta Kudu.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake waiwayon rahotanninmu. Taron hukumomi da kungiyoyin kasashen Afirka masu rajin kare haƙƙin bil'adama karo na 73 da ke shirin kammala zamansa a ranar 9 ga wannan watan Nuwamba a ƙasar Gambia ya yi ba da yanda jamhuriyar Nijar ta maida hankali wajen mutunta wasu muhimman 'yancin ɗan adam a sashen wato saɓanin yadda aka gano a wasu ƙasashen nahiyar Afirka waɗanda suka gaza cika alƙawuran da ke kunshe a cikin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a wannan fannin. Hukumomin shari'a ta Nijar sun yi amfani da wannan dama don jaddada wa jama'a cewa ba za su taɓa amincewa da 'yancin masu luwaɗi da maɗugo a ƙasar ba. Wakilin Musulmi Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai.
A taron bitar da suka kira a gaban manema labarai a washegarin dawowarsu daga birnin Banjul, shugabannin tawagar Nijar a wannan taro sun ce sun zo da babban albishir mai nasaba da 'yancin ɗan adam. Kasancewar a yau 'yancin ɗan adam na daga cikin sharuɗan da ya zama dole ƙasashe su cika kafin samun karɓuwa a wajen sauran takwarorinsu na duniya. Mai shari'a Mamman Sani Usaini Shibashe na daga cikin jagororin wannan tawaga.
Commission Africaine wadda take ɗauke da mutum 11 wanda kuma shugabannin ƙasashe ne suka zaɓe suka ɗora su wannan gurin, su suka yaba suka ce Niger tana cikin Afrika ƙasashe na fari wanda suke kare haƙƙin adam. Akwai wata yarjejeniya ta tsakanin ƙasashen Afrika, da yawa sun sa hannu amma bayan sun sa hannun ba su yi komai ba. Niger ta sa hannu bisa wannan convention kuma ta zo ta ɗauki doka wadda ta shahi kare haƙƙin 'yan gudun hijira na cikin ƙasa, shi ne ake cewa déplacés internes. Ƙasashe da yawa suna zuwa nan Niger don su kwaikwaye mu.
Sakin ragamar 'yancin faɗin albarkacin baki a 'yan shekarun nan biyu a nan Niger wani mataki ne da ya matuƙar tasiri wajen canza ƙimar ƙasar a idon duniya.
A wannan babban taron da aka yi an ce Niger ita kaɗai ce ƙasa a cikin Afrika wanda ta soke kaso ga ɗan jarida da duka ɗan adam wanda ya yi wani ƙazahi ko wani zagi bisa ga kafofin sada zumunta ko kafofin labarai. Shugaban ƙasa shi da kanshi ne ɗau alƙawali ya ce wannan tsohuwar doka ta 2019 wadda bisanta ne aka yi ta kama mutane da journalist kin da wanda ba journalist ba a yi mata kuskurima a sake ta, bai so ga wani ɗan jarida gidan kaso.
A cewar shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na CORD Kani Abdullahi wanda shi ma ya halarci taron na Gambia, ƙungiyoyi masu zaman kansu sun taka rawa sosai wajen samar da wannan sauyi da ake shelar samu a Niger.
Lokacin da Niger ya kai report cin suna 15 mu a wajen mu farin fula mun yi report cin mu da ake ce ma alternative, kaman inda gwamnati bai gai gaskiya ba ko ya gaya ma bai ce gaskiya ba mu ma muna kai. A can muka ce a Niger babu doka mai kare mutane wanda su ce kare haƙƙin da adam, kenan a tambayi Niger ya yi shi? Wannan cin gaba ne tun da Niger ya yi shi, kuma da Niger ya sa hannun shi a bisa kan takarda wanda yake sa kowanne ɗan ƙasar Niger yana yi kai karan Niger a can, wannan ci gaba ne.
Sai dai duk da yabon da suke sha, hukumomin Niger sun ce ba za su taɓa amincewa da 'yancin 'yan maɗugo da 'yan luwaɗi ba, balantana maganar auren jinsi.
Mace mai neman mace ko namiji mai neman namiji. Akwai wasu ƙasashen na saru da suka bada kamar shawarar wai Niger mu yarda da 'yancinsu, to wannan mun yi watsi da su tun can muka ce ba mu yarda ba. Duk abin da zai shahi zai taɓa addininmu na musulmi ba mu yarda da shi, mun yi watsi da wannan abubuwa nasu.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. ambaliyar ruwan sama da aka samu sanadiyya wato ya a kasashe da dama ya yi sanadin raba miliyoyin mutane da mahallansu da asarar rayuka da gonaki da makadarori. Jihohin tarayyar Najeriya da dama ne suka fuskanci matsala na ambaliyar sakamakon batsewar koguna da kuma dam-dam. Gwamnatin tarayya ta tallafa wa waɗanda lamarin ya shafa. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya haɗa mana rahoto akan wannan batun.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba.
Najeriya kaɗai an yi kiyasin cewa akwai mutum miliyan 2.5 da suka rasa mahallansu. A cewar hukumar sama da agajin gaggawa ta Najeriya wato NEMA, yanzu haka akwai mutane kimanin miliyan 20 da ke fama da karancin abinci da wannan sanadiyyar ambaliyar ruwa ya haifar masu. An kuma samu barkewar cututtuka da dama ciki har da cutar kwalara. Da aka ce an yi kiyasin cewa sama da 11,000 da ke fama da wannan cuta na kwalara. Kuma an samu mace-mace 256 da wannan cuta ta yi sanadiyya a watan Oktoba kaɗai. Mafi yawan jihohin da aka samu ɓarkewar wannan cuta ne a shirin Arewa maso gabacin Najeriya su ne Borno da Yobe da kuma Adamawa. Tunjiyar hukumar agajin gaggawan ta ƙasa wato NEMA da sun murabban kayayyakin agaji kamar da shugaban ƙasa ya umarce ta shugaba Muhammadu Buhari, wani darakta janar na hukumar Alhaji Mustapha Ahmad ya yi da kuma wani babban darakta hukumar Alhaji Muhammad Kanar ya wakilta. Ga kuma abin da ke cewa
mun zo da don mu ba da kaya da shugaban ƙasa ya ce a bayar kowane state wanda wannan iktila'i na ruwa ya samu garuruka da ƙauyuka. Shugaban ƙasa ce a zo a babba su wayannan abubuwan, ya saki abinci mai dimbin yawa don a ba wayannan mutane. Kazalika kuma mun samu kuma hallau ƙarin taimako daga shi gurin, mun sake tahowa da shi muka zo mu ba wa shi gwamna hannu da hannu don ya raba wa mutane da suka shafi wannan abu.
Kamar da me kuka kawo don ba waɗannan mutane?
To mun kawo dudai wani abin da ake bukata na dan adam, wanda daga abinci, akwai abinci, akwai kayan sawa, akwai kuma kaya na yau da kullum, ga in tafiya ta yi ma har da kayan da za a dan gyaggyara gidaje a shiga. Akwai tufafi na maza, akwai tufafi na mata, kuma ma akwai wanda dai kamar dai samari da yara wanda nasu ne.
Hidima shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na jihar Borno Hajiya ya Bawo Kulo, wanda kuma ta karbi waɗannan kayayyaki a madadin gwamnatin jihar Borno, ta so mane da bayyana godiyarsu kamar haka.
Tallafin ne da aka kawo a daidai lokacin ta. So abin nan Baba Buhari, President of Nigeria, ya buge mu sosai don wannan dama gurin aiki mu sunan shi wurin agajin gaggawa. To na ga ba tare da ɓata lokaci ba sun kawo dimbin taimako musamman mana abinci. Dama mutane suna sun shiga halin duk da gabana ya ba da taimako saboda gonakinsu abin ya shafa sosai, sun shiga wani halin damuwa. Amma in sun ga wannan taimako insha Allah kafin dai su fara noman rani, kuma kaji ya ce taimakon za a ci gaba da ita insha Allah, mutane za su shiga halin ta wata halin da na intahawa insha Allah.
Hajiya ya Bawo Kulo kenan shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Borno ke bayani game da kayayyakin agaji da hukumar agajin gaggawa ta ƙasa ta kawo musu a jihar Borno sakamakon wannan ambaliya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Wannan shirin da yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙarin mushiminku jama'a, kiranmu nake bisa daje.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan Adam. A makon da ya gabata dai kun ji mu tare da Malam Shehu Yusuf Kura, wani mazaunin Amurka wanda kuma yake mana bayani game da sabon tsarin nan da shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ɗauka na yafewa ɗalibai 'yan asalin ƙasar Amurka ɗanben basussukan da gwamnatin tarayyar kasar ke bin su domin yin karatu a jami'o'in kasar kafin lokaci ya yi mana halin nasa. Wannan makon za mu dora, inda Malam Shehu Yusuf Kura ya ci gaba da cewa,
to idan an zo waɗannan jami'o'i kowace akwai manya-manyan attajirai da suka je suka bude gidauniya, wannan gidauniya ita take ne ɗiban kuɗi take ba waɗannan ɗalibai da ba su da gata sosai. Misali, za a tambaye ka nawa ne abin da babanka yake samu, ko nawa ne abin da babarka take samu, kuma nawa suke biyan haya, ina suke zuwa aiki, daga kashe kuɗi nawa suke kashewa a cin abinci da kuɗin haya da sauransu. Idan duk aka kididdige suka ga cewa mahaifanka ba su da ƙarfi sosai da za su iya tallafa maka da kuɗin karatu cikin kwanciyar hankali, to irin waɗannan grants ɗin, to sai ƴarka ta samu grant, wata ta samu $3,000, wata ta samu $4,000, wata ta samu $5,000, gwargwadon abin da wannan gidauniya take so ta bai wa ɗalibai. Saboda sai a samu ɗalibai kamar $1,000 a makaranta, ƴaƴan talakawa zuriya, sai waɗannan gidauniyoyi, misali a nan a ce Dangote ya kafa, Alhaji Karim ya kafa, Abdulsalam Gashashi ya kafa, wane ne ya kafa, a BUK akwai grants ko kuma akwai foundation ko akwai hukumomi ko kuma gidauniyoyin da suke bada taimako kamar $9,000 or $10,000, kuma sun ware $100,000,000. To waɗannan $100,000,000 ƴaƴan talakawa za a baiwa.
To Malam Shehu, wannan na nufin idan dai ba a irin waɗannan manyan jami'o'i kai karatu ba, akwai inda za ka yi aiki kenan wanda bai kai matsayin waɗannan jami'o'i ba, irin su Yale?
Kakka manta, na ce da kai akwai universities ɗin da dama ɗan talaka ma ba zai nema ba, domin universities ne za ka je ka biya $180,000 a kowane shekara. A nan kuma a University of Maryland za ka iya biyan $30,000. Maybe a university in ka je kamar Bowie State University ɗin ko kuma ka je Morgan State University, za ka iya biyan $20,000 kai karatun degree, kuma karatun nan naka na degree inda kai karatun nan a garinku ko a area ku, a nan za ka yi aiki. Amma in ka je irin Yale ɗin nan, sai in kana so ka shiga siyasa ko kana so ka shiga manya-manyan kamfanonin technology da IT da sauransu, to waɗannan ma ƙananan universities ɗin su ma za ka iya samun aiki a irin waɗannan gurare ɗin. Amma wancan gwargwadon kuɗinka, gwargwadon jami'arka.
To bayan ɗalibi ya kammala jami'ar, yaushe zai fara biyan wannan bashi kenan da ake bin sa?
Na idan ɗalibi ya gama ya yi university shekara 4 ko shekara 3, ya ciyo bashin $30,000 ko $40,000 ko $100,000 ko $150,000, ya ci kuɗin gwamnati ne wannan ta bashi ya karatu. Daga ran da ya fara aiki, gwamnati kuma za ta zai ringa biyan ta ko da $30,000 ko da $40,000 ko da $100,000. Saboda haka ne sai kaga ka gama university ka shekara 30 kana biyan kuɗin karatunka da kai. Saboda me? Saboda ba takura ma za a yi a ce lalle sai ka biya a shekara 3 ba, ko lalle sai ka biya a shekara 2 ba, a'a, daukan dogon lokaci ake shekara 30, shekara 25 ana biya. Saboda ba a so an takura maka, saboda in ka zo ka fara aiki ka tara iyali, kuma kana so ka sayi gida, kana so ka sayi mota, kana so ka zuba jari a 401k ɗinka, inda kake duk waɗannan abubuwan gwamnati tana duba, sai ta ce to abin da ya kamata ka biya bashin karatu da kai shine $30 duk wata, ko $40 duk wata, ko $100 duk wata, gwargwadon samun ka. Now yanzu abin da Joe Biden yayi, saboda wannan kuɗi da ake biya akwai uwar kuɗi a cikin su, akwai kuma ruwa, to uwar kuɗin ce ya yafe, ya ce to yanzu wanda suke biyan $100, kuma ana bin su $40,000 ko $40,000 kai ko $20,000, to gwamnati ta yafe musu wannan uwar kuɗi. Yanzu abinda za su yi kokari su biya kuɗin ruwan, kuma kuɗin ruwan bai wuce $10, $20. Saboda haka in ka iya haɗa su gaba ɗaya, idan a shekara da kana biyan kuɗin student loan ɗinka $2,000, to yanzu wannan $2,000 ita za ka make a shekara ka biya kuɗin uwar ruwan. Wancan uwar kuɗin da gwamnati ku ta baka ta yafe maka, domin wannan kuɗin ruwan tunda tana amfani da bankuna ne, to waɗannan bankuna ne suke caza su, to bata isa ta yafe kuɗin da bankuna suke caza ba. Sannan wani sharaɗin kuma, ba za a yafe maka kuɗin karatunka na degree da kai ba, idan abin da kake samu ya haura naira ko kuma dala 140,000 a kowace shekara, ma'ana in kana aiki a shekara kana daukan dala 140,000 ko dala 170,000 ne, to ba za a yafe maka ba, domin gwamnati za ta ce ai kana da kuɗi zaka iya biya saboda ka je ka biya. Amma in kana samun kasa,
to me yasa su ƴan jam'iyyar Republicans suke adawa da wannan mataki, kuma gashi talakawa ne za a taimakawa?
Yawancin ƴaƴan talakawa ne suke cikin wannan rukuni, saboda haka ne ƴan jam'iyyar Republican ba sa goyon bayan wannan tsari. Kuma already a yanzu haka tuni har mutane sama da miliyan 10 sun rubuta takardar neman gwamnati ta yafe musu bashi, ko da yake wani alkali a California, alkalin kotun tarayya, ya dakatar da shirin har sai an gama sauraron karar da ƴan jam'iyyar Republican suka kai cewa ba sa goyon bayan wannan shiri. Amma dai gwamnati ta ce duk mai so ya ci gaba da nema wannan shiri ba abin da zai canza shi, kuma in Allah ya yarda duk wannan ita cancanta za a bashi.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba a madadin bakon namu Shehu Yusuf Kura da kuma Julie Leathers da ta shirya ta ba da umarnin shirin. Naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Can hakika ba da tangarda ba.
To madalla gaida Babangida Jibrin ya zuko ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Kace salam VOA Hausa. Hakika kafa kananan kotuna a jihar Bauchi don karbo basussukan da ake bin mutane abin ayaba ne matuka. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, amin. Sai ra'ayin haɗin gwiwa daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Kuka ce wato mun fahimci cewa yadda dattijan Najeriya suka san daɗin mulki ba zaben shekara ta 2023 ba, ko zaben shekara ta 2027 da ake tafe, babu yadda za a yi su bari a dama da matasa a siyasar Najeriya, domin idan hannu na son majina kara bai samu. Don haka a yi sha'ani kawai an ce an cuci bu ƙauye. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Kinunu Sani Yunusari a jihar Yobe. Kace hakika kalaman da dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar yayi cewa idan ya zama shugaban kasa zai sayar da kamfanonin mai na kasar ga yan kasuwa, tabbas hakan yayi daidai. Ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau, ra'ayinka ne Hamidu Kalala Buwa jihar Difa Jamhuriyar Niger. Kace ina mai gargadin al'ummar kasar mu Niger da Najeriya, su hankali da wuta, domin lokacin kaka lokacin iska, kuma muna fata Allah ya kiyaye mana masifar wuta, amin summa amin. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Tunan ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi cewa rasa ƙwararrun ma'aikatan jirgin sama da Rasha ta yi a lokacin da take mamayar Ukraine na taka rawa wajen rashin samun ƙarfi ta sama, ta yiwu saboda rashin bada horo mai kyau ga jami'an. Birtaniya ta ce ƙarfin Rasha na kai hare-hare ta sama ba lallai ya canza ba nan da watanni masu zuwa, a cewar wani saƙo da ƙasar ta rubuta a shafin Twitter. Ministan harkokin wajen India Subrahmanyam Jaishankar zai kai ziyara birnin Moscow a yau Litinin domin yin tattaunawa da ake sa ran zata mai da hankali akan batutuwan tattalin arziki da siyasa. Ziyarar ta kwanaki biyu ta ministan na India, inda zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Sergey Lavrov da mataimakin Prime Ministan kasar kuma ministan harkokin cinikayya da masana'antu Denis Manturov. Ita ce ta farko da wani babban jami'in Indiya zai kai Rasha tun bayan da Moscow ta fara mamayar Ukraine a watan Fabrairu. Yayin da masu kada kura'a za su nufi rumfunan zabe gobe Talata, ta yiwu masu masana'antun na'urorin kada kura'a su fuskanci labaran da ba na gaskiya ba da nufin kawo cikas a sakamakon zaben.
To masu sauraro, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi,
wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon gada da GMT za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Gresham da ta hada ta kuma bada umurni da ma injiniya mu na wannan la'asariyar. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum. Amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa.